Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah, muna gode mishi, muna roƙon Allah ya taimake mu. Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu, wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi, kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi. Ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, babu abokin tarayya gare shi. Kuma lalle annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Jama'ar musulmi, a yau din nan da muke magana daren juma'a ne, wanda ya daidai da daren 1 ga watan Rabiul Awwal, hijiran manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na da shekara 1427, daidai da 30 ga watan March shekara ta 2006. In Allah madaukakin sarki ya so, za mu ci gaba da jeren giyar laccoci da wa'azozi da muke yi, wadda muka sa mata taken duniyar aljanu da shedanu. Wannan lacca ce wadda take bayyana yadda rayuwar aljanu take, da ainihin nau'ukansu, kamar shedanu da ifritai da marada da iblis da makamantansu, waɗanda insha Allahu ta'ala za mu yi bayani. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. A canza layi. In wa'azi a yau jama'a, akwai faɗakarwa da nake so in yi. Faɗakarwar farko da nake so in yi ita ce, yau shine zai zama ainihin ƙarshen wannan karatu na wannan zango, amma kamar yadda na gaya mana bayanai dangane da duniyar shedanu da aljanu, bayanai ne masu tsawo jama'a. Mun yi kasar ɗaya, mun yi na biyu, wannan shi ne kasar na uku, yau kuma za a yi har zuwa na hudu insha Allahu. To za a tsaye da laccan ne kadai zuwa na hudu din, amma za a zo wani lokaci za a ci gaba na biyar, na shida, na bakwai, har sai an kai kusan kasar na goma. Amma za a rinka yi ne a hankali a hankali, ba ma a jeren giya irin yadda ake ba, saboda ilmomi ne masu yawa game da wannan duniya da muke magana ta ainihin wato aljanu da shedanu. Faɗakarwa farko kenan. Faɗakarwa ta biyu da zan yi, idan aka ainihin wato zo ƙarshe, muna son kowa ya saurara jama'a, saboda muna so za mu haɗu mu yi addu'a gaba ɗaya ta rufewa insha Allahu ta'ala. Sa'annan muna fatar jama'a su natsu akan wannan sanarwa. Laccar yau da waɗanda za su biyo baya, to laccoci ne masu haɗari, laccocin da muka yi na kasar na ɗaya da na biyu ba. Wato a cikin ɗabi'ar aljanu ita ce, idan aka zo ana yin wa'azi a kansu, to su a wurinsu ana tona asirinsu ne, ana fallasa su ne. To idan akwai wani ko wata a kusa da yake da aljani, zai iya tashi. To idan ya tashi din nan, to abin da yake wajibi shine sai a samu malaman ruqya, sai su zama ainihin standby, sai su zama suna kusa da ayoyinsu da habbatu saudansu. Ba dan koyo ba, saboda na yi bayani tun farko, ni ba mai ruqya bane, don ba ni da lokacin yin ruqya. Ina fatar mun gane. Amma wannan magana ce nake gaya muku ta cikin ilimi. Su kuma aljanu, abin da nake gaya musu, duk wani aljani da wani shedani da ke wurin nan, shi kuma ya karkada kunnan shi ya ji, in ya sake ya buge wani, to zai sha dukan tsiya ya ji wannan shi ma. Ina fatar mun gane. Dan haka ku mutane ku faɗa ku, su kuma aljanu kowa ya ji an ja kunnan shi, wanda duk ya buge wani ya hargitsa mana wurin karatu, to zai sha duka. Dan me, domin ba mun tare ne dan mu ruqya ba, dan ai magana da aljani, wa'azi ake game da asan duniyar ku, kamar yadda kuma malaman ku ke tara ku suke muku wa'azi game da kusanta mu duniyar. Ba ane ne dan aulakanta ku, ko dan a tona muku asiri, ko cin zarafin ku, ko fallasa ba. Ana yi ne dan a samu ilimi. Shi yasa duk abin da ake fadi sai an kawo dalili alqur'ani da hadisi da maganganun malamai ƙwararru da suka san wannan fanni. Ashe ba ane dan cin mutuncin ku bane. Saboda haka gargadi kar wani aljani ya sake mana shigantaka a wurin nan. Wannan shine ainihin ba ita ce fadakarwa ainihin wato wadda nake naso ainihin insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mun yi bayanai dangane da al'amuran da suka shafi aljanu, asalin halittar su, yadda da sadda aka halice su da cewa suna haihuwa saboda su ma maza da mata ne, ana samun yara, ana samun manya. To duk zamu ci gaba da bayanai akan wannan. Amma wani amzari ba gudu ba, tun farkon laccan nan ya kamata kai tambaya me ake nufi da bambanci tsakanin aljanu da shedanu. Shin aljanun ba su ne shedanun ba? Shin shedanun ba su ne aljanun ba? To sai mu ce maka eh, sai kuma mu ce maka a'a. Abin da yasa akwai tafsiri, duk inda shedani yake, inda daga cikin wannan jinsi ne, to aljani ne. Amma ba duk aljani ne shedani ba. To ina bayani akan haka? Gashi waɗannan halittu da muke magana a kai, in an so a yi magana dangane da ƙwaya ɗaya daga cikinsu sai a ce jinniyun. Wannan kalma ita ce Bahaushe ya ɗauka ya juya ta yake cewa aljani, ma'anarta kuma da Larabci shi ne fakakke ko ɓoyayye, saboda ba a iya ganin aljanu sun ainihin wato faku ko kuma sun ɓoyu daga idan mutane, amma su suna iya ganin mu. Ina fatar an gane. Jam'in jinniyu sai a ce aljinnatu, wannan yana daga cikin yadda ake jama'a su wato aljanu. To wannan suna ne na jinsi kamar yadda ake cewa mutane. Ina fatar an gane. To in aka ce aljani ya haɗa duk wannan halitta ce gaba ɗaya, to idan ya taso ya zama saurayi, ya fara abubuwa na lalata, na shegantaka, halin banza, keta da mugunta, ya shiga jikin mutane nan, nan ya buge wannan, nan ya je yana kiriniya nan, nan ya je yana, kamar yadda yaro ɗan ƙarami in ya taso ba tarbiya ɗin nan, ya rinka kankan ba nan, ya yi nan, ya yi nan. To idan ya fara ire-iren waɗannan abubuwan, to sai a kira shi ifrit. Ina fatar an gane. Sai a kira shi ifrit. Jam'i afarit. To me ake nufi da ifrit da Hausa? Shine hatsabibi. Kamar yadda zaka ga yaro karami mai kiriniyatsiya, mai barna, sai kaji an ce wani hatsabibi ne. Ina fatar mun gane wannan. Na uku akwai marid. Marid shine ifrit din da kangarar shi ta kai kangara har ya zan ya kai a ce yayi hankali, kamar a cikin mutane sai a dubi dan shekara 25 zuwa 30, ai ya kai a ce wannan yayi hankali ko, amma sai ya zama yana da wauta, yana da ganganci a cikin mutane, kaga irin wannan sai kaji an ce wani takadari ne. To married ma'anar shi da Hausa zai dauki ma'anar takadari. Jam'i shine maradatu, ai takadararru. Sannan in wannan married kangarar shi ta kai matuƙa, ya fara batar da mutane game da addinin Allah, ya hana mutane ibada, ya hana mutane ayyukan alkhairi, yana kawo rigingimu tsakanin al'ummar musulmi, to sai a kira shi married din kuma shaytan. Jam'i shayatin. Ina ma'anar shaytani da Hausa? Fitsararre. Fitsararre. To wannan ita ce shine martaba ta ƙarshe ta lalacewar aljani. Yana aljanin shi wato salin alin, yana cikin halittar shi yadda aka halice shi, ba shi da wani mugun hali. In Allah ya taimake shi ya imani, sai ya zama musulmi mumini. Amma in ya zama musulmi mumini, shikenan sai ya zauna lafiya. In ko ya zama musulmi ya kuma ɗibo wasu halaye na banza na fasikanci, to sai a hukunta shi da gwargwadon yadda wannan ya kai. In ya zama ba musulmi bane, yana aikin kafirci, shi ma sai a hukunta shi da gwargwadon waɗannan halaye da muka yi bayani. Daga jinniyun ya zama ifrit, daga ifrit ya zama marid, daga marid ya zama shaytan. To daga nan kololuwa shine iblis. Iblis shi guda ɗaya ne, shi ba da yawa bane. To ina ma'anar iblis da Hausa? Shine fallasashe, wanda asirin shi ya tono, wanda ya ji kunya, wanda hujja ta gama kare mishi, wanda aka kure. Ina fatar mun gane. Saboda an kure shi, ya fallasa, ya kunyata a gaban Allah madaukakin sarki, saboda ya ɗibo rikicin da yafi ƙarfin shi, zai ja da Allah, zai muƙabala da Allah. Allah ya kure shi, ya kunyata shi. Ina fatar mun gane. Shi iblis kamar yadda na faɗi cewa ƙwaya ɗaya ne rak. To duk inda wani shaytani yake, a ƙasan shi yake. duk inda wani marid yake a kasan shi yake, duk inda wani ifrit yake a kasan shi yake. To amma waɗanda suka yi imani suka zama mu'minai salihai, su ba sa karkashin iblis. Dan haka ku gane, shedanu suna da yawa, ifritai suna da yawa, marada suna da yawa. Ina fatar mun gane. To jimilla in ka tattara sai a ce aljanu kenan. To shugaban takadararrun fitsararrun lalatattun shine iblis din, amma su mu'minan ba sa karkashin ainihin ikon shi. To ina son ku fahimci wannan bayanin a yau da kyau, domin akwai gabar da zamu zo zaka gane muhimmancin wannan bambancewar. Ina fatar mun gane. Amma dai yanzu kaji, kamar yadda idan mutum yaje yau aka dauke shi aikin soja, in ka ganshi sai ka ce soja. Ana nan in ya samu anini kaza sai zama kaza, in ya samu anini kaza sai zama kaza, in ya samu igiya kaza sai zama kaza. Haka ne ko ba haka ba? Kaga sunan jimillar soja. Amma kuma a soja sai kaji an ce akwai brigadier, akwai general, akwai lieutenant, akwai kaza, akwai kaza. Haka ne? Amma sunan kuma fa gaba daya soja. To haka sunan halittar gaba daya aljanu ko aljani. To wanda ya shiga hali kaza na lalata ya zama kaza, in ya kaza ya karu ya zama kaza, in ya kaza ya karu ya zama kaza. Ina fatar kun gane wannan jama'a. To shi iblis, mun dan kawo takaitaccen tarihin yadda al'amari ya faru. Hassada ce ta ja shi ya zama iblis. In ba haka ba malami ne, yayi karatu, yana da ilimi, amma sai hassada ta dibe shi. Allah ya kiyaye. Dama malaman ainihin wa'azi suka ce wai shedan da ya dauko kayan talla, mata sai suka sai kishi, malamai kuma sai suka sai hassada. Ma'ana duk inda ka shiga cikin tsarin malanta sai ga akwai hassada, sai wanda Allah ya kiyaye. To hassada sai ta dibi iblis, da hassada ta dibi iblis shine ya samu kanshi a wannan hali. To sai ya je ya kafa fada akan teku. Wannan fada da ya kafa ta akan teku tana da cikakken security fiye da duk wata fada da ka sani kakaf, idan ba fadar Allah ba, ba White House ba, ba villa ba, ba wata fada, ba wata gidan shugaban kasa ko sarauniya ko mai martaba da ke da tsaro irin fadar iblis akan teku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ainihin wato yaje ya kafa fada shi. Wannan fada ilimin bincike ya gano ta tana nan akan teku tsakanin Miami da Florida, wadda ke ainihin kasar America. Wannan wuri yayi ainihin wato kama da tsari irin na triangle, shi yasa fi ake kiran wurin Bermuda triangle. To in Allah ya so, daga can ƙarshen laccen nan tamu zamu zo mu samu wata rana, zamu zo biyi cikakken bayani akan Bermuda triangle. Muna fatar in Allah ya kai mu wannan lokacin, ba mamaki zamu haska a nan bango ma da projector na computer, kaga yadda Bermuda triangle din yake. A nan ne fadar iblis take. Jirgin sama bai isa ya wuce ta sama ba, bai isa ya wuce ta dama ko ta hagu ba, domin akwai fadar mai gardama iblis a wurin. Ina fata an gane. Allah ya kiyaye. To kun ji jama'a. To idan kun fahimci wannan, wannan duk shimfiɗa ce. Lacca za ta ci gaba jama'a insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Mun tattauna abubuwa da yawa a cikin waccan lacca tamu da ta gabata, kamar waɗanda ainihin wato ne bayanai a inda na gabatar da cewa su shedanu din suna nan da ɗabi'u iri-iri. Yau abinda nake so in fara magana a kai shi ne, mun faɗi inda shedanu suka fi zama ko? To yau shi ne wani lokaci ne shedanu suke kalankuwa. Ina fatar kun san kalankuwa wasa da ainihin wato holewa, gayu suna fati, ana kaza, ana kaza lokaci kaza. To a wani lokaci ne su kuma aljanu suke kalankuwa, suke baza hajar su zo suna ta wasannin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana cewa suna yin wannan kalankuwa da wasannin su ne kullun da almuru, kullun da almuru. Wannan shine lokacin da suke wasannin su. Ya zo daga hadisin Jabir wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza kana junahul layli aw amsaytu, idan dare ya shiga ko kuma in kuka kai maraice, fakufu sibyanikum, ku rinka kama yaran ku kanana kuna tare su. Idan almuru tai, in magariba tai, manzo Allah yace duk inda yara suke a sa su naba'a su natsu a tare su su daina wasa. Me yasa? Sai ce fa inna shayatina tantashiru hina idhin, a wannan lokaci ne shaytanu suke watsuwa suke yin wasannin su su kuma. Fa idza zahaba sa'atun min al-layli fahalluhum, amma idan wannan lokaci aka samu sa'a guda ya wuce kamar daga karfe 6 din nan zuwa karfe 7 duk sai ku tattara yara, misali nake yi, to daga nan kuma daga karfe 7 shikenan sai a bar su su ta wasannin su. Amma daidai wannan lokaci da almuru take kaiwa, to a daidai lokacin ne su kuma suke ainihin kalanko su suke wasannin su. Wani abun mamaki kuma sai kaga su ma yara lokacin wani sabon nishadi yana zuwa musu, sai kaga wata kiriniya ta alburu lokacin take zuwa musu, wannan ya tsogalo wannan ya ruga da gudu, wannan ya tsogalo wannan ya ruga, to sai annabi ya ce a kama su a tattare su saboda shaytanu suna kai da komowa a lokacin. Sai ya ce wa aghliqul abwaba, idan za ku kwanta ku rufe kofa, ba jarumta ba ce ka ce bari ka ba kofar ka abu da sai ka rufe kofa. An fahimci wannan da kyau ko? Wazkur ismallahi, idan kuma za ku ainihin rufe kofa din ku yi bismillahi. Kaka rufe kofa kana fito, ina fatan mun gane, ka ce bismillahi in za ka rufe kofar gida, ko za ka rufe zaure, ko za ka rufe ɗakinka, ko za ka rufe falo, duk abinda kofa in za a rufe ta sai a yi bismillah. Fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa, manzo Allah yace saboda shaytan baya iya buɗe kofar da aka rufe ta in dai an ambaci sunan Allah. Wa auku qirabakum, sannan manzo Allah yace idan kuna da ainihin gora ko jarka ko buta, idan dare sai ku sa murfi sai ku rufe wannan gora ko jarka idan ainihin wato dare yayi. Wazkuru smallahi, ita ma jarka ko gora in za ku rufe ta sai ku ambaci sunan Allah. Wa khammiru aniyatakum, sannan in kuna da kwanuka ko bokitai ko bangaji sai ku ainihin rufe su. Wazkuru smallahi, in kuka zo rufe kwano ko bangaji ko wani abu shi ma sai ku ambaci sunan Allah. Idan ba ku samu murfin da za ku rufe wani kwano ba fa, sai ce walau an ta'ridu alaiha shay'an, koda wani ice sai a samu sai a gilma akan bokitin. Bokiti ne da ruwa zai kwana, ko bokiti ne za a yi koko, ana tsoron ka a rufe ya kumbure lalace, ba haka mata suke cewa ba, sai a bar shi a bude ya kwana. Annabi ya ce a'a kar ku yi haka. An fahimci wannan? Ya ce sai ku rufe. To ta iya yi wa Hajiya sai ta ce ai in na rufe zai kumbura, sai manzo Allah ya ce ko ice sai ki samu sai ki gilma a kai haka, sanda za ki dora icen nan sai ki ce bismillah. Ina fatar an gane. Sai ya ce wa atfi'u masabihakum, sannan in za ku kwanta sai ku kashe wuta, ko da wutar lantarki ce, in za ka kwanta ba a kwanciya da wuta, sai a kashe ta sai ka kwanta a duhu. Waɗannan umarni guda biyar da suka zo a cikin wannan hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sirrin umarnin farko da na biyu ko? Umarnin farko shine ku tattare yara idan magariba tayi ko? Me yasa? Saboda shaytanu suna yaduwa lokacin. Kun ga ya faɗi dalili. Umarnin biyu yace ku rufe kofa saboda shaytan baya iya shiga ko? To amma dangane da umarni na uku fa, maganar abin da ya shafi buta, jarka, kwano, da ya ce ko a rufe ko kuma a kawo wani abu a gilma, sai ce saboda a shekara akwai wani dare kwaya ɗaya wanda annoba take sauka, ka a dace da cewa wannan daren ne annobar ta sauka cikin bokitin ko kokon ko kunun da ake tsumawa. To makarin wannan annobar tunda daren ba sananne bane, ba a ce daren kaza ga watan kaza ba, a shekara yace akwai wani dare da wannan annoba take sauka, kaga ba za ka iya sani ko daren yau ne ko daren jiya ne ko na gobe ne ko na yaushe bane. Ina fatar an gane. Kun ga dalilin wannan kenan. Sa'annan sai kuma yake cewa ku rinka kashe fitila in za ku kwanta. Wace hikima ce ta wannan kuma? Hikimar wannan din saboda wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune, sai wata jaba sai ta je ta jawo lagwanin a ci balbal. An dai san a ci balbal fitila mai balbali ta abin nan. Sai ta je ta jawo lagwanin, sai ta zo ta sa wa gefen dadduma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ke zaune. Sai dadduma ta kama da wuta, nan da nan aka kashe. Sai manzo Allah ya ce kun gani ko? Sai ya ce wannan jaba da kuka gani shedan yana amfani da ita dan ya kona gidajen musulmi, dan ya kona kasuwannin musulmi, sai ya sa ta taje ta dauko inda hancin wuta yake, sai ta zo ta hada da inda zai kama ta wuta. Jaba ita kuma aikin ta da take kenan, shedan yana aiki da ita akan haka. Hadisi ne sahihi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi, wanda ya zo shi ma a cikin ainihin sahihu muslim. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To waɗannan abubuwan na kawo su ne kadai domin a faɗi abu ɗaya wanda muke son mu faɗi, shine yaushe ne shedanu suke yaduwa ko? Mun ji suna yaduwa lokacin magariba, lokacin almuru. To shi yasa a wannan lokaci sai kaga sai an yi a hankali, in ba haka ba kullun aka dawo daga kasuwa sai ga ana ta kawo. Ana ta karu saboda shedanu su ma suna kai da komowa. Sai kaga daidai lokacin nan yaro wani ya kama ciwon kai, wani ya ce zazzabi, duk yara kanana mata na gida kuna ji, idan almuru te ku tattara yara ku zaunar da su, in ba su jin bari bari ku samu doruna. Yana cikin sunna manzon Allah ya ce kowane gida a samu doruna a ajiye, saboda in yara ba su jin magana suna ganin ta, in an fada mishi kai bari yaki, to ga doruna nan za ta magane shi. Ina fatar an gane. Sai ku tsawatar musu, saboda idan shedanin suka buge shi duk gaba ɗaya ba zai baku ku kwana lafiya ba. Ina fatar an gane. To wannan shine ainihin wato abu na farko da zamu fara tattaunawa a yau insha Allahu ta'ala, kuma kun ji bayanai dangane da waɗannan abubuwan. To sai mas'alar da na dan fara magana akan ta dangane da bambancin aljanu da shedanu. Wasu suna cewa yo idan gaskiya ne cewa aljanu din nan ana daure su da azumi, me yasa da watan azumi ake samun kuma mara lafiya aljani ya shige ta, ko aljani yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ko sai ana wannan tambayar ko? To za mu yi magana dangane da harkar aidin wato azumi. Ya zo cikin hadisin Abu Huraira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jaa ramadanu futihat abwabul rahma, idan ramadan yazo sai abubbude kofofin rahma, wa ghulqat abwabun nari, sai a rufe kofofin wuta, wa suffidati shayatin, sai a kama shedanu sai a kukumce su. Abinda ake nufi da kukumi shine bayan an yi musu dabaibayi a kafa, sai kuma a saka wata igiya guda daya sai ta channin din su, sai ta hade su gaba daya, shine kukumi. An fahimci wannan da kyau? To ku ji sai yace idan ramadan yazo. To wani hadisi da zamu karanta gashi na gaba sai fassara shi, yace النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان إذن درن فرقو نرمضان يأي ما يكي نفي درن فرقو جماعة شين الدرن داكا چي أنغواتا نكا چي أنغواتا أولن درن تو ونن درن ياشيغ رمضان ياشيغ دي درجو جر رمضان ذاكو إيا فارة صلى التراوه دا ونن درن دو فلالت دا كساني غ رمضان تو ونن درن ياشيغ درن رمضان. Kamar yadda aka ce an ga watan sallah kuma, to duk darajojin Ramadan sun shiga, in ba ku yi tarawihi ba ba za ku yi ba, sun fita. In aka ce ba ku yi tarawihi ba ko ba ku yi tahajjud ba, ba za ku riga ku yi ba, tunda an ce an ga watan sallah. Wannan daren ba daren Ramadan ba ne, daren sallah ne. Ko kun gane wannan da kyau jama'a? To sai ya ce idan daren farko na Ramadan yayi, suffidati shayatin, sai a kama shedanu a kukumce su, wa maradatul jinni, wa maradatul jinni, da kuma ainihin wato abin nan kangararru daga cikin aljanu. To kun ga annan ne maganar da nake faɗi a farko-farkon darasin mu na yau, cewa bambance tsakanin shedanu da aljanu da marada da afarit yana da amfani. Wato in ka ce idan azumi yayi ana daura aljanu, kai kuskure, ba aljanu ake daurewa ba. Nau'i biyu daga cikin can da na faɗa su ne kawai ake ɗaurewa. Ana ɗaure afarit, afwan, ana ɗaure marada da shayatin. Marada da shayatin, amma afarit fa ba a ɗaure su, ifrit. Sannan iblis fa shi ma ba a ɗaure shi. To abinda nake so ka gane anan, su afarit su ne kananan fitsararru, kananan kangararru din. To dama su ne suke shiga jikin mutane, su ne kuma bokaye suke turawa su je su yi aikin sihiri da aikin tsafi, saboda boka yana hada kai ne da ainihin shedan. Idan boka ya hada kai da wani shedan, zamu zo mi wannan a cikin darussan mu da zamu yi a gaba insha Allah. Idan mutum yana so ya zama boka, sai ya je wurin wanda yake shi wakilin shedanu ne gaba daya, ya san ilimi game da harkar tsafe-tsafe da sihirce-sihirce, sai ya je sai a bashi wani ainihin wurdi mai karfi da turare mai karfi ya zo ya sa a jikin shi, sai ya je a ce ya je yayi wannan kafa 100,000 kaza, ya je yana yi sai a gargade shi a ce kana cikin yi, zaka ga kan mutum ya fado, zaka ga kafa ta fado, zaka ga cinya ta fado, bangarorin mutum za su rinka fadowa gaban ka, kakka tsorata, idan ka tsorata zaka haukace. Wannan gaskiya ne, ana gaya musu haka jama'a, ba tatsuniya bace. Idan ka kuji kuna jin wannan a dare 1,000 ku dauka wai dishiriri ta ne abun, a'a, bokaye suna yin waɗannan abubuwan. Idan wannan gabobin mutum suka faffado suka harhadu, sai zama mushi wani irin mutum mai ban tsoro, sai tunkaro shi kamar zai hallaka shi. Idan ya razana shikenan sai ya haukace, idan ya daure sai ya ji ana mai kirari ana yaban shi, sai ya ce to me kake so, sai ya ce yana so zai rinka aiki da aljanu ne, to wani irin aiki, sai ya ce yana so ya zama malam mai gobe da nisa ne, ma'ana da an kawo aiki yanzu ana so a kashe wani kafin a kai gobe an kashe din. To yanzu wanda ke mai wannan tambayoyin sunan shi shedan, to idan har ya amince da zai yi mishi wannan ainihin alfarma cewa za su rinka yin aiki tare, sai ce to duk sanda wani ya zo wurinka da bukata, zaka ainihin sa ya kawo bakin bunsuru ko bakar kaza ko mai harara garki ko kaza mai busa ko wani abu dai wanda kun riga kun sani irin waɗanda boka yake cewa a kawo ta bangaren wanda ya zo wurinka kenan. Shi kuma bokan sai a ce mishi zaka daina sallar juma'a, zaka daina yin sallar jam'i, zaka rinka zina da uwarka ko da yarka, zaka rinka yin ainihin kaza amma ka daina wankan janaba, za a kawo mishi wani abu na kafirci, ko a ce ka samu alqur'ani ka rubuta shi da jinin haila, ko a ce ka samu alqur'ani ka rubuta shi da reverse, wato ka rubuta alqur'ani a rikice ka rikita alqur'ani, ko a ce ka dauki alqur'ani kai watsi da shi izo 60 ka dauka ka watsa haka ka gulakanta qur'ani, ko ka dauki qur'ani ka maida shi kamar sleeper nan izu 30 nan izu 30 ka daura a kafa ka rinka shiga ban daki kana yin wasu wurdodi da za a fadi abubuwa na kafirci za a fadi, za mu zo duk za mu kawo nan misali kawai muke insha Allah ta'ala. To idan boka yayi haka, to ya kafirce wa Allah kenan. To da zaran yayi haka shikenan sai wannan shedani sai ce to duk sanda aka kawo maka aiki in kana bukata ta kaga zobe kaza ka sashi a yatsan ka kaza da ka murza, to zaka ji daki yana rawa, to in ka ji dakin yana rawa to shikenan na halarto kenan sai ka fadi bukatar. Ina fatar kun fahimci yadda bayanin ne, saboda haka yana nan da zoben shi sai a ce ya samu wani daki ya bar dakin da duhu duk sanda aka kawo mai bukata. Allah gafarta malan, ba haka ake cewa boka ba saboda shigantaka, a ce Allah gafarta malan mun kawo matsala ne, wanda ya rike mana wuya mun tsaya takara mun buga anyi an rasa yadda za a yi da shi, shine ake so ko malam zai mana aiki akan shi, shine sai malam sai ya tashi tab sai ya shiga wannan daki da ya murza wannan zobe, to ya fada abin da ake ya kira shedanin nashi kenan, sai ya fada wa shedanin ya ce ana son wane ne a kashe shi, iyakacin maganar kenan kawai. Ko kun fahimci wannan da kyau? Da zarar ya faɗi haka shikenan, sai shi wannan shedanin sai tura kananan aljanu waɗanda suke aiki a ƙarƙashin shi, ifritai ɗin kenan da marada, shi shedan sai tura su sai su je su kama wannan, sai ko su shake shi ko in yana tafiya a mota ne sai su sa yayi hadari ko wani abu. Amma ka sani duk waɗannan abubuwan da suke yi Allah ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah, sai da iznin Allah. Na kawo wannan misalin ne saboda yanzu lokacin siyasa ne, a wani lokacin siyasa da ya gabata kusan shekaru 15 da suka gabata ko makamancin haka, irin wannan ta faru, sai da na samu bokan har muka hira da shi gaba da gaba yake gaya mun, duk da shi wannan bokan ma ba musulmi bane, an tsaya takara da shi da wani, wancan ya rike wancan wuya an rasa yadda za a yi da shi, da aka kai gare shi sai abinda Bahaushe yake kira kiranye, shi ma nau'i ne na bokanci, za mu zo mu magana akai, sai a samu koko sai a ɗibo wani garin magani sai a watsa a ciki sai a kira sunan wanda ake so a hallaka, da an kira shi sai ka ganshi a ruwan, sai ka ganshi tsaf a ruwan, tsirara ake so ya zo, yaya ake so ya zo, kawai shikenan shi mu kan da kanshi wannan lokaci yake ga yamin a can kasar Adamawa ne yake. Yace kawai sai ya sa wuka aska, sai ya ce wa wannan da ya zo wurin bokan, yace zo ka gani shine wannan. Yace shi da ya ganshi sai fara makyarketa, ya ga wanda yake neman ya halaka din, gashi an kira shi ya zo a ruwa, sai fara makyarketa. Yace me kake so ka yayi dai? Sai ya rikice, sai shi wannan bokan yace sai ya daga askar, sai ya saka ta a ruwa, sai ya keta ruwan haka, yace katancu ne wai kasar su ce. Shikenan a daidai wannan lokacin shi kuma ya baro mai duguri zai taho yola, ya zo zai overtaking da shi da driver shi wata babbar mota, kawai sai ya kutsa cikin ta, naman shi ya kacce-kacce da karfan mota haka. To kun ga wannan tsafi ne, kafirci ne, aikin bokaye ne. To yanzu irin wannan aikin boka ne zai hada kai da shedani, amma ba shedanin ne zai yi ba, shi kuma shedanin yana da kananan marada da afarit a kasan shi waɗanda su suke yi. Wannan shi yasa sai kaga boka baya zama lafiya, ko dai ka ganshi kullun cikin ciwon kai. Kun san dalili? Dalilin wannan ciwon kai da zaka ga boka yana yawan yi, kaga boka ƴaƴan shi suna ainihin ana haifan mishi ƴaƴa masu munanan halittu, masu wasu irin abubuwa, saboda shi aljanin da ake turowa karami yazo yayi wa bokan aiki, to shi bai da wani return, bai da wani sakamako. Idan an yanka jini, in an je an zubar da albasa a gidan shuri, in an je an yi kaza, ogan shi ne shi shedanin zai je ya diba, shi kuma karamin sai a ingizo shi ya je wa bokan aiki karfi da yaji, kun ga bai da wani sakamako kenan. To shi yasa idan yazo yayi aikin boka ba zai bashi wani abu ba, sai yazo ya dan rinka taba boka, shine boka sai ga yana bacci yana razana, matar boka ta dauki ciki ciki ya zube, a haifi da ku ga wannan da karkataccen kai, wannan da karkataccen kiya, wannan da karkataccen kaza, duk waɗannan abubuwan, waɗannan kananan aljanun da ke aikin banza, su ba wani sakamako da suke ci, manyan ba za su basu ba, boka kuma ba zai basu ba, shine sai su zo suna dan taba boka ta haka, su ne mishi sata, su ne mishi barna, suna ainihin rikirkita mishi al'amarin shi. Ina fatar mun gane. Shi yasa zaka ji kai mai yin ruqya, in ka zo ka tara irin wannan aljanin, ka ce mai ya fita, sai ya ce ina jin tsoro, in na fita ina ganin wasu aljanu da aka saka su kamo ni. Saboda in aka tura shi ya je yayi aikin, sai kuma a turo wasu aljanu su rinka monitoring situation, su rinka kula da halin da yake, yana yin aikin ma yadda aka sa shi, yana shirin ya gudu, to ran da aka zo ana ruqya sai su zo su kewaye gurin, idan suka ga zai fita sai su rinka gargadin shi. To a wannan halin kai mai ruqya, abinda zaka nemi shi wannan aljani, idan kafiri ne ya musulunta, in fasiki ne ya tuba, in yace to ai ina tuba ina fita, zasu kama ni, zasu koma da ni wurin shedanin oga, zai casa ni, sai ka ce in dai da gaske ne ka tuba, zan baka makamin da ikon Allah zaka kare kanka. Karka sake ka bashi har sai ka tabbatar ya musulunta musulunci na gaskiya, in fasiki ne ya tuba tuba na gaskiya, sai ka ce mishi to shikenan, da zarar ka fita ka rinka karanta ayatul kursi, da ka karanta waɗannan shedanu da aka turo don su kama ka, za su gudu su baka gudu. Jama'a kun gane wannan da kyau ko? To waɗannan bayanan nayi su ne fa diddan ka iya gane akwai bambanci tsakanin marid da shedan da ifrit, ka ji waye ke sama wajen fasikanci da kafirci da lalacewa, shine iblis, sannan shedan, sannan marid, sannan ifrit. Ko an fahimci wannan da kyau jama'a? To idan kun gane waɗannan bayanan nawa da kyau, to ashe za ku gane da watan azumi babu mamaki aljani ya buge mutum kenan ko? Domin waɗanda suke aikin bugewa ifritai ne, kuma annabi ya ce ana ɗaura marada ne da ainihin shayatai, kamar yadda abun mamaki zaka ga makiwaci wace yake ɗaurewa, ore yake ɗaurewa ƴaƴan fa, sai a sake su, amma su ba sa barna, suna yi sai dai ana ga barnar ba kamar uwar ba. Amma tare da haka, saboda albarkacin watan Ramadan, su kansu ifritan sai ka ji suna cewa suna cikin kunci, saboda wannan watan ya nemi su kunci, su kansu ba sa iya yin abun yadda suka saba yin shi. Domin ko cikin mu mutane baka ganin ko da lalatattun samari da ba sa sallah sai ga wani da tarbi, wani yayi makawu ya sa rawani shi ma ya tuba kenan, wani ya zama ladan kofar gida kaza da ake karta, an koma ana sallar tarawih,
ba haka bane jama'a, haka ne saboda albarkar wannan watan ne. Ina fatar mun gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a kun ji, to bayan wannan yana daga cikin mas'aloli da muke so ainihin mu tattauna a wannan majalisi namu insha Allahu ta'ala a yau, wata mas'ala wadda tana da matukar muhimmanci a san ta dangane da al'amarin aljanu din nan. Wannan mas'alar kuwa ita ce, shin ko aljanu suna zama a gidajen mutane banda zama irin wanda muka yi magana na cewa miciji ya shigo, ashe micijin aljani ne, banda wannan zama ko aljanu suna zuwa suna zama a gidajen mutane? Suna zama, suna zama ta ɗayan abu biyu ne, ko dai zama dama wurin su ne aka zo aka gyara sai aka yi gida, kun ga yanzu gidan su ne kenan, amma sai aka zo aka yi gida a wurin ko? To yanzu menene mafita ga wanda yake da sabon fegi kenan in zai yi gini? Sai ka fasa yi saboda tsoron ko akwai aljanu a wurin? A'a, ranar farko da aka zo za a fara ginin nan sai a fara da sunan Allah, shikenan. Ka ce wa magini, magini in zaka fara haka ko mai saka fandisho, kai bismillah, inda wani aljani a wurin duk sai kauce ba da wuri. Sunna tana da sauki jama'a, akwai musulmin da bai iya bismillah bane? Ai duk girman kato mai buga diga, ayan kace kai kace bismillah, ba kawai yazo ya hurata ba, ya hurata ba, yace ban tan uban nan, a'udhu billahi, kaga al'amari ya baci. A'a, sai bismillah, in yace bismillah inda aljanu a wannan figi sai su ba da wuri, sai ai gini lafiya lau. Gida nawa ne aka yi jama'a aka kasa tarewa? Ga waɗanda suke tafiya Abuja, ga wani ainihin gida can katon gida da gwamnatin jihar Niger ta gina, har yanzu ya gagara a tare. Katon hotel ne, yana nan wajen ainihin Zumarok, wannan katon dutse da ka kusa zuba, katin karu zuba, ga dutse nan hagu da kai, in ka baro zuba ka baro Abuja shine dama da kai. Za ga wani katon hotel can, aljanu ne suka hana a tare, an kasa tarewa. To yau za mu kawo makarin in Allah ya so, insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kun ji hanya ta farko da aljanu sukan zauna a gida. Hanya ta biyu da aljanu sukan zauna a gida shine an zo an yi gidan, sai su zo sai su ainihin mamaye gidan, sai su shige gidan. To idan suka shiga gidan nan, sukan shiga ne ta hanyar sa'ad da za a tare, ba an bici sunan Allah ba, ba a karanta Alkur'ani ba. Karatun Alkur'ani kuma in za a tare jama'a, ba wai tare malamai ake a ce a sauke Kur'ani ba, ba lallai haka ba. A'a, kai kanka mai gidan, in aka ce za a tare a gidan yau, sa'ad da ka je ka shiga gidan, kana share gidan, kana karatun Ayatul Kursi, ya isar? Ayatul Kursi ko za ka zan ka iya gidan gida ne mai gida, baka iya Ayatul Kursi ba, ai kuma ka kai inna lillahi kenan. Ina fatan mun gane. Ka zo za ka ce yau dai da daddare iyali na za su tare gidan nan, da rana ko da hantsi ko da magariba sai ka shigo gidan, sai ka zo a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, sai ka karanta ayatul kursi har zuwa karshen ta. Daddare yayi sai iyali su zo sai su shiga gida, ya zama gidan ya zan ya entu daga aljanu kenan insha Allah. To amma takan yiwu bayan an zo an zauna gidan, sai kuma aljanu sai su zo su mamaye gidan, su hana mutan gidan su kuni, su buge wannan yaro nan. Wannan ya fito da daddare zai je kashi, sai ga wata 'yan tsohuwa ta tsuguna akan hanyar bayi tana kallon shi. In ya zo ya faɗa a ce ƙarya yake yi, dan an fita ba za a ganta ba, tunda ta ga wani ya ganta da ya je zai faɗa, za a yi gayya ko sai ta gudu, sai a zo a gaba komai a ce kai da Allah ka cika shirme, da Allah ka cika shirme. Yana faruwa haka, ko kuma kawai da tsakar dare sai ku rinka jin wani irin gurnani a cikin gidanku, mai gida ya zo ya sa torchlight ya haska ko ina kuma ya ji shiru, da an je an kwanta kuma sai a sake ji. To wannan yana faruwa a nan daurawa din nan wajen shekaru 15 haka ta faru. Wani gida da zarar almuru ta yi, kawai sai a ji ana ta kuka koke 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 haka, sai da aka zo aka bayyana musu abinda shari'ar musulunci ta ce, da suka je suka yi shikenan, suka da suka ce alhamdulillah yanzu ba wata hayaniya. Jama'ar musulmi, idan haka ta faru, to kar a rude, kar a rikice, a samu gwargwadon abin da ya sauƙaƙa na Alkur'ani,
sai a ainihin wato karanta a ruwa, sai abu a yayyafa a gidan, insha Allahu ta'ala za su fita daga gidan. Misali, sai a karanta Fatiha, a karanta ayatul kursi, a karanta amanar rasulu, a karanta kul huwallahu, a karanta falaki, a karanta nasi, shike nan sai a tofa a wannan ruwa, sai abu a yayyafa a ko ina na daga bangarorin wannan gida. Ana yin haka insha Allahu ta'ala za a zauna lafiya ba tare da ainihin wani sauran rikici ba kuma. Jama'a, an fahimci wannan da kyau? Amma kar ka manta maganata ta farko, nace a karanta abin da ya sauƙaƙa, dan kaka zo ka ce malam jiya me kace za a karanta, duk abin da ka iya na alqur'ani ka karanta shi a ruwa ka tofa. Idan ka tofa a bi a wawwatsa a ko ina a gidan insha Allahu ta'ala, za su fice su bar muku gidan. Kaji wannan? Amma sai muka ce akwai ayoyi a Qur'ani masu ƙarfi game da kora aljannu. Suratul Fatiha, ayatul kursi, amanar rasulu, kul huwallahu, falaki da nasi, sai a tofa a ruwa, hanya ta farko kenan. In ba haka ba, sa hannunka na dama a cikin ruwan abokiti sa'ad da zaka karanta, in ka gama karanta sai ka tsama hannunka, shikenan, ba sai ka tofa ba. Sai abu sai a yayyafe gidan ko ina, Allahumma sai abin da ya shafi irin ban daki da makamantan shi, dan tunda an yi karatun alqur'ani kun ga ba za a yayyafa qur'ani a cikin najasa fitsari da kashi ba. Jama'a, kun fahimta? Amma za a yayyafa har ko ina hasilin. Aka ce yayyafawa jama'a ba kwarawa ba, ba wai zaka je kana kwarawa dukkan cike gidan ba, a'a, kayan gidan ma ba abin da za a canza ba, za a cire ledar daki ba, mata ba za su cire carpet ba, duk abin da ke manna a bango a bashi, kawai yayyafawa ne, yaf shikenan, aka yayyafa shikenan. In ma an samu abin feshi na fiya-fiya da sauransu dinnan, duk za a iya yi da shi. Ma'ana dai a yayyafa ruwan ko ina, shikenan, sai aljannun nan sai su fice sai su baggura. An gane wannan jama'a? Idan ba haka ba kuma, akwai daga cikin addu'ar da aka samo daga malaman farko wadda ainihin suke yi idan haka ta faru. Abinda yasa na kawo maka wancan mai saukin, saboda kar ka dauka cewa abu ne wanda sai ka je ka gayyato malamai, abu ne sai an yi ciniki da malamai. Ko mun fahimta? A'a, abinda za ka yi shine wancan da muka fadi, abinda ya sauƙaƙa gare ka. In kuma ka iya Fatiha, ayatul kursi, amanar rasulu, kul huwa falaki da nasi, shikenan. To in ka iya da wannan addu'a kuma, tana nan al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo ta a cikin littafin shi mai suna Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib. Sannan Al-Wabil as-Sayyib ko Sayyib ne, Al-Wabil as-Sayyib. Sannan ainihin al-Imam ainihin wato Sheikh Wahid Abdussalam Bali shi ma ya kawo ta a cikin littafin shi Wiqayatul Insan. Ga addu'ar jama'a: بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ بالله من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار وشر ما خلق وذرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى ومن شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي. Waɗannan ainihin wato abubuwa su ne addu'o'in, kalmomin addu'o'in kenan. Sannan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim was-saffati saffa fazzajirati zajra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقرؤون
توبة الله يأتيه ci aina fa wani ya biya shagiya aina fa wani ya biya injina aina fa wani ya gulma duk sai kore su duk wanda zai da maganganu din wannan sai kore shi sai wani zai ce ni kan da na shiga gidan wani sai da na sa ya saki matar shi sai iblis ya jawo shi rubune shi yace ni'ima anta ni'ima anta madalla da kai madalla da kai sai kama kanshi sai mai nadin sarauta ya dora mishi ainihin kambi na sarauta yanzu a ce kisan aure ya fi sata kisan aure ya fi zina kisan aure ya fi shan giya me ke da sirrin wannan yanzu dukkan mu nan muna alfahari ta hanyar aure aka same mu haka ne ko ba haka ba kaga daraja ɗaya daga cikin darajojin aure to idan aka ce aure ya mutu daga nan tarbiyyar yaya takan lalace mace takan samu kanta cikin galabaita namiji kan samu kanshi cikin wahala sai kaga al'umma ta tarwatse ashe al'umma tana rayuwa ne da me da aure al'umma tana lalacewa ne in babu me babu aure to shi yasa iblis yake so aure ya mutu ka ji duk barnar da aka yi ayi ne ba zai bada mukami ba sai wanda ya kashe aure cikin rike da kike yin shinkuriya kike yin kai dan halal ne an haife ka da jini an yi wankan ka da garwa ka kawo takarda ka bani ba haka mata suke ba mata Hausawa haka mata Hausawa suke sai sun faɗi kalmar da sai sun tsira maka ita a zuciya sai ka ji kai ko dole sai ka yi saki an ce kai dan halal ne in an haife ka da jini in an yi wankan ka da garwa to yaya kake so dole sai ka yi saki tawassul yake maka na cin mutunci to kaga kai kuma da kake saurin tunzura sai ka gane cewa ashe in kai sakin nan iblis zaka faranta wa rai ranan muka kawo a wurin wa'azi sa'ad da Fatimatu Zahra ta bata wa sayyidina Ali rai sakin ta yayi sai kuke ban mata gida da ya kuke kula da ta bi masallaci ya tafi ya je ma ya ga wa abokan shi sai ya daure ya je kawai ya ga wa Allah ya kwance shi a masallaci manzo Allah bai gyara harkar ba ya gyara saki ba shi ne mafita da al'amari ba amma shaitani ne suke sawa to wannan hadisin ku bi bashin shi a can gaba in muka zo muna magana sihirin da ake wajen kashe aure za mu kawo cikakken sharhi akan hadisin nan insha Allah ta'ala amma yanzu abin da muke cewa daga sharrin da kake roƙon Allah ya tsare ka daga cikin ainihin sharrin iblis da rundunar shi kaga irin wannan mugun saki zai kubuta daga gidanka kenan insha Allah sannan wa min sharri kulli dabbatin Allah ka tsare mu daga sharrin duk wata dabba da ke taka kasa anta akhidun bi nasiyatiha wanda kai kake rike da makwarkwadarta makwarkwada shine gashin da ke gaba gaba a goshi shi yake kira makwarkwada da turanci forelock banda forehead sai forelock to wannan gashi na makwarkwada Allah shi yake rike da kowace dabba to ya Allah duk dabbar da kake rike din nan da ita Allah ka tsare mu daga ainihin sharrinta inna rabbi ala siratin mustaqim ubangiji na Allah a hanya yake wanda take miƙaƙiya a'udhu bi masta'adha bihi ibrahim sai kuma ka ce ya Allah ina roƙon dukkan addu'ar da annabi ibrahim yayi ka tsare shi ni ma ka tsare ni da irin wannan addu'a kaga wannan ai ka dibo ta ta duk addu'a fa da annabi ibrahim ya tabbai Allah ya tsare shi to kai ma kana roƙon Allah ya maka tsari irin yadda ya annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa wa min sharri ma khalaqa wa zara wa bara Allah ka tsare daga sharrin duk halittunka da kai da waɗanda ka yada su a bayan kasa da halittunka da kake duk fito da su daga cikin kasa wa min sharri iblisa wa junudihi Allah ka tsare mu daga ainihin wato sharrin iblis da rundunar shi wa min sharri ma yabghi ko ma yabgha da ma yabghi daga da haka kuma ka tsare mu daga sharrin duk wani abu wanda yake bagayu wanda yake yin zalunci to in ka faɗi wannan sai kuma kai karanta waɗannan ayoyi daga ta ɗaya zuwa aya ta zuwa cikin suratul Saffat wa Saffati Saffa jama'a kun fahimci wannan da kyau to wannan ku ɗauke shi bara ce ba daga albani ba daga salaf
malaman farko ne wani talibi ya je ya samu wani babban malami cikin malaman tabi'ai ne yace mishi algafata malam gidana aljanu sun fitine ne na rasa yadda zan yi shine sai bashi wannan addu'a yace ka je kai shikenan sai yace yayi ta sai Allah ya koyi wannan aljanu shikenan yanzu kai ma kace ga Allah ya taimake ka amma ka dauka cewa Allah ne yake karewa ina fatar mun gane sannan wannan bara ba a bada ko kwabanta ba ko kwabo kawai wannan falalar falal alherin mutanen farko ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da su da ainihin ɗalibansu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan ka gane wannan kaga ka huta da ka je a baka wani rubutu a ce za a yi kaza ko a ce za a haka a sa kafi wani gida an yi kafi wani ɓarawo ya zo ya ce gidan ya zama kogi ko ya zama daji akwai irin waɗannan abubuwan ba amma ba sai ba sai za mu je mu bayyana su akwai kafin da yanzu aka kafa shi nan ɓarawo na zuwa sai ga gidan ya zama mishi daji ko dutse ko kula ko menene ya zama mishi amma ba musulunci ba ne rufa'ido ne za mu je mu bayani akan shi shi ake kira tihirut takhyil gidan yana nan a gida bai zama dutse ba amma wannan kafin da ake cewa an yana haɗe da wani tsafi ne da ke rufe idan mutane shine Qur'ani ya faɗi saharu a'yunan nasi idanuwan mutane ake sihiri cewa a yi musu rufa ido sai su rinka ganin cewa wannan gidan ai ba ma gida ba ne sai sun taho fata sai su ga ya zama dutse ko ya zama musu wani abin tsoro sai su gudu sai su ba da guri amma ko ɗai bai zama dutsen ba sihirin takhayyul ake kiran shi za mu zo mu bayani akan shi insha Allah amma ba musulunci ba ne ka karanta alqur'ani gidanka ka samu kasafin baqara ka saka a gidanka samu ayatul kursi ka saka ka ce wa iyalinka ku rinka karanta ayatul kursi ka je rinka yin nafila a gidanka ka ce wa iyalinka ku rinka yin nafila manzo Allah ya ce gidan da ake karanta suratul baqara shaytan baya zama gidan da ake karatun ayatul kursi shaytan baya zama gidan da ake sallolin nafila shaytan baya zama to gidanka ba a karatun alqur'ani ba a ayatul kursi ba a karanta ainihin suratul baqara ba a sallan nafila amma duk tun din ƴaƴan kana wannan an gani a ciki suna shedanci suna rawa kansu tsirara to ba kai ka ga yato shedanin gidanka ba ya kamata mutane su gane waɗannan abubuwan jama'a wallahi zaka iya zama lafiya ba tare da ka je mallam ya baka guru ko laya ko kambu ko wani da bai bayi ba zaka zauna lafiya lau saboda ka bi shari'ar Allah kuma kana kula da waɗannan addu'o'i yanzu mun kawo a shekarun jiya cewa wanda bai zo kwanciya ya karanta ayatul kursi kullum gari yawa za ka fita kasuwa ko ofis ko gona ko ina ne ka karanta ayatul kursi sai ka ga Allah ya tsare ka manzo Allah ya ce in ka karanta ayatul kursi Allah zai kawo mala'ika na musamman ya fara gadin ka a rana ta fadi saboda ka ayatul kursi da safe idan kai da daddare da magariba mala'ika zai zo yana gadin ka har gari ya waye ka ga ba ruwanka da laya guru kambu ka tashi fita an yi maka waya an ce ga kwastoma ya zo daga Enugu ka manta guru to ka manta tsarin ka kenan amma ayatul kursi ko da ka tafi ka manta sai kai akan hanya in ka isa kana kasuwa sai kai ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan ainihin bayanin kenan daga cikin abubuwan da muka sai mu tattauna kuma mu bayyana su a ainihin wato wannan hali insha Allah sannan akwai wani abu da mutane suke shine neman taimako a wurin aljanu ko ana neman taimako a wurin aljanu kana neman aljanu ne maka wani abu wanda Allah madaukakin sarki ne zai maka wannan haramun ne a cikin shari'ar musulunci da haɗuwar malamai amma ya danganci irin abin da kake nema idan abin da kake nema ya tsaya ga fasikanci ne ya tsaya ga haramu idan abin da kake nema kuma ya kai ga kafirci to kuma nan ya kai ga kafirci ina fatar mun gane misalin waɗanda suke zuwa wurin bokaye dan a yi musu kudi shi boka yana aiki da aljanu sai a ba boka 10,000 sai je baka wani abu sai ka je ka wanka sai kuma baka wani zofi kullum da daddare sai ka ji zobe yana cewa ruwa akwai irin wannan fa wallahi duk abubuwan da nake faɗi ba wai abubuwa ne wai kawai wai ta kai ba shiriri ta abubuwa ne gaskiya su boka yan sai kare ai lokacin da muka waɗannan lokacin shekara 10 da ta wuce a nan Kwango hankalin su ya tashi nan suka je su suka je su ga wa sarki suka ce ga wani dan baki ya zo yana zage su abin da aka kenan a nan nan shi shekara 10 ne ba wai dadewa aka yi ba menene ba ana bayyana abin da yake faruwa ne in ka je wurin boka kana neman kuɗi zai karɓi wani saman wasu ƴan kuɗi kaɗan ne sai baka zobe dare na yi sai ka ji gudan nan yana cewa ruwa zobe yana magana sai a ɗibi ruwa ana zuba mishi sai ka ga can sai ga kuɗi far shi kenan sai tattara abin shi sai ga mutum baya aikin komai amma ga falla-falla motoci da abubuwa yana ta yi shi ne sai ka ga an ce a gidan akwai wani ɗaki ko matan shi ba sa shiga tsafi yake yi na ɗaya kenan na biyu ko a ba shi wani magani a ce ya je ya zuba ya yi wanka ya yi kaza to abin da yake faruwa Allah ya ji ɗan sojo sai ya bayyana sirrin abin ya ce ba wai zoben ne yake zama kuɗi ba ba ruwan ne yake zama kuɗi ba amma asalin shaitanin da bokan ke aiki da shi shi ne ke saka ƙananan shaitanu aljanu marada a farid sai su je su fato kuɗin jama'a sai su kawo sai ka rubu cewa wannan ne ya zama kuɗin dan fito ya ce in ka ci waɗannan kuɗin za ka biya ranar kiyama don haka jama'a kun ji sirrin ko kuma a ce mutum ya yi wanka ga wani garin magani da ya yi wanka ya rufe ban ɗakin ya je buɗe da safe sai ga ya cika da kuɗi zuwa suke su fato su zo su kawo to duk in ka ci za ka biya ranar kiyama gashi ka ga ka kafirce wa Allah to yanzu irin wannan neman taimako na talauci a wurin aljanu to wannan kafirci ne domin wake azurtawa haka ka je neman taimako na haihuwa a wurin aljanu Allah ne yake halittawa Allah yake bayarwa sai ka nema a wurin shi ina fatar an gane to waɗannan suna daga cikin kurakurai da ainihin mutane suke yi kuskure na biyu al-isti'azatu bil jinni neman tsari da aljanu sai ka ga ɗan tsohuwa ta zo za ta zauna sai ta ce to masu yin ku mana aikin gafara a'a baba kin yi kuskure ba wani mai wuri sai Allah in kika zo za ki zauna sai ki a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq Allah ina roƙonka kalmominka masu cike daga albarka da albarka ka tsare ni daga sharrin halittunka sai ki zama ki tsohuwa amma sai kaga dan tsoho zai zauna to masu wuri za mu fara noma bane za mu fara neman abinci ku zana aiki gafara kana neman su tsare ka kana neman kiyaye wasu daga sharrin su a ka nema daga Allah ka nema daga Allah sai Allah ya wafa ki shi kenan sai ku dauka wuri ina fatar an gane Allah madaukakin sarki taimake mu daga cikin kuskure na gaba da mutane suke shine azzabu lil jinni yiwa aljanu yanka yiwa aljanu yanka kamar yadda muka faɗi shine ta hanyar aje wuraren boka in aka je wurin boka sai boka ya bada sufe-sufe shi ya bada irin ayyanawa yana daga hanyoyin da zamu yi faɗi yadda ake gane boka da bambancin malamin sunna a nan ya kamata in tsaya bayani don wasu suna ɗaukar cewa duk malamin da ya ce ka yi yanka boka ne a sunna ta yarda da yanka amma babu ayyanawa in mutum ya zo ya ce algafata malam a yi mini roƙon Allah zan tsaya takara ko kuma ina da neman aure da nake ko kuma harkar kasuwanci Allah gafata malam a yi mini addu'a da farko tukuna sunna ta yarda ka je wani malami ne ko ba malami ba wanda kake gani mutumin kirki ne maka addu'a domin ba malami ne kawai fa Allah ke karɓar addu'a shi ba yanzu wani tsoho yana nan a cikin muciyar nan ko daurawa wata tsohuwa tana nan a cikin muciyar nan ko daurawa waliyi ya ce ko waliyi ne baka san su ba domin ka'idar a wurin Allah ba wai babban gida ba ne ba babban mota ba fakafukai ba ne ba katon carbi ba ne a tsarkin zuciya da tsarkin abin da ake ci yanzu sai ka shiga cikin daurawan nan ko ci ka ji ko marmara wata tsohuwa tana nan yau kwanan ta biyu ƙarshen ta bata ci abinci ba bata da wanda zai bata to kaga duk ɗan abin da ta samu ta sa a baki halal ne mata domin ne don sadaka aka bata ko kyauta to halal ne gare ta to irin wannan tsohuwa ƙarshen ta Allah ya yi rijista ta cikin bayan shi na gari da ka je ka same ta in nake min addu'a ba malama ba ce da ta ce to ɗana Allah ya biya maka bukata Allah ya biya maka bukata Allah ya kare ka shikenan sai ka ga abubuwa suna ta ruwa ko ta ina ka gane wannan shari'a ta yarda da wannan mutumin kirki malami ne ko ba malami ba shari'a ta yarda a je wurin shi don ya yi addu'a sahabbai su ne wa annabi haka sahabbai su ne wa junan su haka to wannan daidai ne to idan ka zo sai ya ce to zan yi maka addu'a kai ma ka je ka yi don kar ka ɗauka kwangila ce ka bayar ka koma kai tabbaci shi yana can yana addu'a a'a ka je kai shi ma yayi sai yace maka to ka samu wani abu ka je kai sadaka ko ka je ka yanka wani abu da ya saukaka rago ne ya samu kaza ce ta samu a'a sa ne ya samu ka yanka saboda Allah kai sadaka to wannan ya halatta jama'a amma in yace maka bakin bunsuru ka samu dan kuikuyo ka yanka a samu jarirai haihuwar makon nan to wannan matsashi ne to ku bambance yanka idan dan Allah za a yi ya halatta amma in ba dan Allah bane al-Imam Muslim ya rawaito sahihin hadisi a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba saboda Allah ba to me yake nufi ba saboda Allah ba wanda ya yanka dan tsafi ko dan wani abu da zai kishiyance Allah don mutum ya tashi yanka yayi ne dan ya ci fa wannan ma dan Allah ne ko ba dan Allah ba dan Allah ne domin Allah ne ya halatta a ci sai kuma ka yanka dan Allah ya halatta sannan da sunan Allah ya halatta ina fatar an gane sannan yanka jama'a ba sai malam ba kowa zai iya yanka ko namiji ko mace ko yaro ko babba matukar yana da hankalin shi musulmi ne bismillahi wallahu akbar ko da wuka ko da aska ko da reza ko da dutse mai kaifi ba lallai ne a ce wai yanka sai da wuka mai kota ba ko aka yanka da wukar da bata da kota ba za a ci ba wannan duk ba karatun musulunci bane shirme ne kawai wai mace ba za ta yanka a ci ba sai in tana da ciki cikin ma kuma sai na ɗan namiji wannan duk hayaniya ne ya kuka kuka gane cikin ɗan namiji saboda za ta yanka muku kaza sai ka ji an yi x-ray an yi kaza an gano cewa namiji ne kaza ga baiwa ta zo tana kiwo dabba ta kasa ta zo ta yanka ta annabi ya ce a ci mace ce ta yanka baiwa kuma da dutse mai kaifi kun ga dutse yana magana kota Allah madaukakin sarki taimake mu to waɗannan abubuwan jama'a kaɗan daga bayanan da ainihi za mu gabatar kenan dangane da abin da ya shafi azzabu li ghayrillahi yanka ga wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba wata mas'ala mai muhimmanci ita ce shin aljanuna kamar mu mutane ne kabilu kabilu addinai addinai yaruka daban-daban amsar ita ce eh aljanun su da kansu suka bayyana jama'a an fahimci wannan da kyau in ka karanta suratul jin ta yi bayani ka karanta suratul jin tun daga aya ta 1 har zuwa aya ta 15 za ka ji dalla-dalla sun bayyana kansu da kansu shi yasa za mu yi amfani da wannan damar mu dan kaɗo kaɗan daga karatun da ma'anar don ka samu wato abinda Bature ke kira overview wato ka samu dan fadaka da dan wayewar kai game da aljanu din nan wayaya suke saboda kamar yadda nake fadi kullum ana suranta aljanu fa ba a yadda suke ba a cikin aljanu akwai musulmi akwai mumini akwai kirista akwai bayahudi akwai bamaguji akwai hausawa akwai fulani akwai yarbawa akwai inyamurai akwai turawa akwai indiyoyi duk yadda muke haka suke kuma ka gane mutanen da ke kasar Hausa Hausa suke ko to aljanun kasar Hausa ma Hausa suke a kasar Hausa mutanen da ke Sokoto Sokotanci suke to aljanun Sokoto ma Sokotanci suke aljanun zanzaganci suke na Katsina Katsinanci suke na Kano Kananci suke dan karka rude sai ka ji an zo ana magana da aljanu matar da ainihin take da aljanun a jikinta sai ka ji Bahaushiya ce amma sai ka ji kuma aljanun yana Turanci ita kuma ba ta jin Turanci to yaya aka yi a aljanun Bature ne zai shige ta a yi jiyan duniyan nan ya Hausa sai ce ba ya ji duk yadda za a yi da shi da ya zo ya fara magana namiji ne shi ita kuma mace ce sai ka ji muryar ta juye ta zama muryar namiji to dan kar ka dauki aljanun cewa ai su wasu kabilu ne da ba a yadda mutane suke haka suke amma ji abin da Qur'ani yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الجنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله أكبر. ومعيتتي سورة الجن آيه قوم شابيا من فرقونتا أتتأتوا أي تفسير أنت جماعة. Allah yace kun uhiya ilayya ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fada wa duniya baki daya kace an yi mana wahayi annahu istama'a nafarun min aljinn an samu wasu tawaga daga aljinu sun zo sun saurari karatun alqur'ani da suka saurara fa qalu sun suka ce inna sami'na qur'anan ajaba mun ji wani qur'ani da ake karantawa mai burgewa mai ban mamaki. Mun yi bayanin wannan aya a baya. Yahdi ila rushdi, shi alqur'ani yana jagoranci zuwa ga hanya ta shiriya. Fa amanna bihi, dan haka mun yarda da alqur'ani. Jama'a kun ji wadannan aljanun, kar ku manta jama'a, ta jiwo musu ne in ba ku manta ba. An turo su ne su je su binciki me ya faru a duniya in sun je sararin sama, ɗauko rahoto sai su ji an tsare ta kamar yadda za su zo su faɗa. Amma da suka zo suka ji annabi na karatun alqur'ani sai suka yi ne, sai suka ce fa amanna bihi, sai muka yarda da shi. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Shi yasa hatta mutane in aka saukar da annabi alqur'ani ya zo ga taron kafirai sai ce ya ku Qurayshawa, ubangiji na ya saukar min da alqur'ani, ko kuna so a karanta? In suka ce eh sai karanta. In suka ce yau ba ma so sai ya wuce. Jama'a ba a yi wa'azi dole. In mutum ya ce kar ku wa'azi kofar gidana sai ku ce ranka da dai Allah baka hakuri. Ba a yi dole. In yace kar ku daura lafifika kusa da gidana sai ku ce shikenan, sai ku daura wani gurin. Ba a yi wa'azi dole, sannan ba a buga kasar dole. Ga shagonka, ga shagon Kirista, sai ka je ka ɗauko Yusuf Ibrahim wanda aka yi a bayara, sai ka je sai ka saka. Kana dariya, wato ka ɗauki addinin musulunci demokuraɗiyya kenan, wai bari ka sa ya ji zafi ran shi ya ɓaci, ka ce ai na ci uban shi. Ayya, ba kai addini ba, ya ɓarna kai. wannan barna haka akai tai lokacin nan wannan dan dariƙa ne sai je ya samu kasar din Bakano Bakano yayi waka dan izala mu gumbawa jakin banza da ananne kurakin cinye naki jakakin harbe naki bindiga harbe na gabanki ni na ga makin da ananne shikenan ba haka akai tai ba haka akai tai wannan abu shi kuma dan izala ne da zafi sai ce ina kasabin da akai makurdi 1980 makurdi dan gungu dan gungun ya buga kanshi malam ya waka kowa ma yake kafiri wuta ya buga ya tafi sai ce shi ma sai ka je ka dauko wannan ka danna sai ka sa kai ma sai ka ce ka ai na ci uban shi to yanzu dan Allah cikin ku uban wa aka ci a ciki kaga barna ce wannan ba addini ku kai ba barna ce wannan demokradiya ce siyasa ce ake haka jama'a ko in ka zo ka kafa tuta wannan ya kafa wanda tafi tsawo amma addini da'awa ake yi in mutum ya ce baya so shi kenan mun kawo tarihin Abubakar nan masallaci yake da shi karatun Qur'ani yake tun da su ne da gwamnati suka ce ba sa so saboda ƴaƴansu suna ji sai Abubakar ya ce to shi ko ba zai rayu ba Qur'ani ba amma ba zai fito bangaren sai ya je ya ibada shi wani gurin shi yasa yadda kullum samari suke interpreting din da'awa to misinterpretation ne yadda suke fassara da'awa kuskure ne ba da'awa ba da ƙarfi ake yi ba sai fa kullum sai mu ce duk wanda zai gayyace mu ya faɗa musu albamin nan ne na zariya zai wa'azi kar ka boye ka ce a wani ne wa'azi ne daga zariya a albani ne zai wa'azi in ka yadda ya zo yayi in baka yadda ba sai a samu wani ri'ayi mun zo wani wa'azi ne wajen shekaru 15 ko 17 da suka wuce a rika dawa fa sai aka ce a haka zaka 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 muka ce a saka wa'azi a kasuwa a je can kasuwa kasuwa can bayan gari yayin rumfuna kuce 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 ba ka ji aka saka wa'azi su da za a musu wa'azi da Allah su ka zaka zaka shi kina ka ji aka wa'azi ana wa'azi malam sifika tana kai sako sai mutane kuma suna ta fitowa suna ta fitowa suna ta fitowa kafin ka ce wani abu rabin gari kusan ya dawo nan to haka abubuwan haka ake yi jama'a amma in kace sai kai da karfin tsiya to sai ai yaki raka yaki sai a fassara musulunci cewa to irin addinin kenan ba haka addini yake ba ina fatar jama'a an fahimci wannan ko to haka sunna annabi tace haka salaf suke yi kun ga Abubakar ai babban mai kudi ne ya isa da karfin tsiya ya wa'azi a Makka amma za a yi barna to mu masu da'awa ne ba dan daba bane masu kiran mutane ne kira kuma ane ne yadda zai shiga a fahimta don haka ku fahimci wannan da kyau jama'a MSS ne a makaranta a SPE ne a jami'a ne a da'awar gari ne masu kungiya ne masu dariƙa ne kungiyar da ake da'awa ina fatan an gane salla annabi sallallahu alaihi wa sallama suka hana shi a fili sai aka koma ina daru arqam ibnu abul arqam anan ake sallar a koyi ran da Allah ya za a yi tajili ba a yi ba to amma matasa su abin da suke so to zamanin sahabban sun bayyana su Umar su Aliyu su so suke a buga in ya so a mutu gaba daya sai matashi ta dinne yin shahada eh kai ka yi shahada amma kuma ku ke dakon addini in aka kashe ku su za su kai addinin gaba sai da za a yi sulhun Hudaybiya an kori su annabi daga gari an wulakanta su an ci zarafinsu yau kuma sun taho za su yi umara mutumin da ya samo farin kaya samo harami ya ta yana labbaika Allahumma wannan da faɗa ya taho amma kama a ce fa da zazzagi ne dan zariya ya taho fa sai a je can wajen yin fi sai a tare shi ya hango zariya fa duk rimaye sun mai barka da zuwa sai a ce fa ya nan yaya ta ce in ka shigo za a yaki za a zubar da jini manzo Allah ya ce a'udhu billahi mu ba ɗan yaki ba ne ba ɗan zubar da jini ba ne me kuke nufi sai suka ce za su aiko da wakili sai suka aiko da wani Suhailu dan Amr Suhailu ya zo to me kuke nufi ya ce mutane na mutanen Makka sun ce bana ba ba umara ba za ka yi umara ba sun soke umara manzo Allah ya ce mun sa haramin ga dabbobi mun zo ya ce sun soke manzo Allah ya ce ya yarda sai sahabbai suka fara subhanallahi subhanallahi umaran ba za ni ba ya manzo Allah kai fa kace Allah ya nuna maka mun shiga muna kaza 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 manzo Allah yake ku hakuri sai ka ce a zauna a rubuta sulhu sai aka zauna sayyidina Ali shine sakatare general na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babban sakatare Ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai wannan kafiri ya miƙe tsaye ce chapdi jam wannan munafunci ne mu ba mu san wani bismillahir rahmanir rahim mu abin da muka sani bismillah allahumma iyaye da kakanni ba wani arrahman rahim wannan kirbibu muhammad ne aka lallashe shi da kyar aka bar bismillah nan sannan aka fara rubuta hadha ma salaha fihi suhail ibn amr رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine sulhun da Suhayl dan Amr wakilin mutanen Makka yayin da Muhammad dan Abdullah manzon Allah sai Suhayl ya fata mikewa tsaye ce chap ija yace ai mu manzon Allah yace mu abin da muka san ka Muhammad dan Abdullah yace da ba manzon Allah ne duka kan kici mun mu san wani manzon Allah ba mu Muhammad dan Abdullah sai manzo Allah ya ce wa Aliyu kai ya ce eh ka soke rasulullahi din Ali ya ce tabija wallahi sai dai a fata sulhu yace soke rasulullahi ya ce a kai ne zafi mala Umar ya miƙe tsaye buga tebur ya ce kai ba manzo Allah bane ya ce ni manzo Allah ne ya ce kafirin su dinga mana sharadin banza a shiga du'a mutu Abubakar ya jashi yace kai yace eh ku rabu da shi shi manzo Allah ne duk abin da shi ne daidai tension yayi zafi mallam Aliyu ka share rasulullahi yace wallahi tallahi rantsuwa ba kai yace wallahi ba zai saki ba zai share ba manzo Allah yace amina mai aka nuna mai yasa alkalami ya share haka yace a ci gaba da rubuta sulhu kalmar farko sai Suhail yace to mutane na mutanen Makka sun ce daga bana ba umara sai ran da muka ga dama sai badi annabi yace na yadda na biyu dukkan musulmi in ya zama kafiri yayi dede annabi yace na yadda dukkan kafiri in ya musulunta bai dede ba za a dawo da shi annabi yace na yadda zalunci tsabar zalunci mala haka amerika take yanzu tsabar zalunci haka suke annabi yace ya yadda sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce ka ce fa kai mafarki ka ga muna aikin umara amine ne cikin aminci wasu sun aske kai sun yi saisaye wasu sun yi ƙwaryan molo annabi yace haka ne yace amma yanzu kuna da yadda ake haja-haja in muka shiga yanzu da ba a yaki ba suka ce za a yaki yace to kun ga ashe mafarki na zama ƙarya ke dan tun da ni na ce muku ne mun yi mafarki na ga mun shiga muna aikin umara cikin lumana to yanzu tun da akwai tashin hankali kowa ya yanka dabbashi a nan Hudaybiya din nan yadda kuka gano muku misalin UPE haka Hudaybiya take da Makka ita ma Hudaybiya abin da yasa ake ce mata Hudaybiya rima yake a wurin ba ma al-Hudaybi ne to suka ce ga Makka Annabi yace a ku yanka a nan sai abu ya zama matsala mala wallahi wani writer da wani Yahudi yake rubutawa wannan rubutu wani Yahudi ne yace ya rantsa da Allah ya girmama Annabi a wannan gobe yace kuma shi dan ba zai musulunta bane yace amma wannan dalili ne da ke nuna Annabi manzon Allah ne Allah ke ne yasa yace saboda in ba dan wahayi bane yace mutum ba zai iya karban wannan wulakancin ba yace amma tun da wahayi ne sai ya karbi wulakancin saboda addini ya daukaka yace a wannan lokacin ne daga lokacin musulunci ya daukaka da Annabi ya kiyarda da wannan wulakancin to da za a yi rugurugu a hallaka su amma yace sai ya yarda yace wannan ke nuna Allah ke mai magana bai wuce ne faɗi wannan jama'a aka je aka yanka dabbobi nan ma fa sai da aka ga ta burza fa habbai suka ce su ba za su yanka ba Annabi ya shiga wurin Ummu Salama yace in ce wa musulmi shi su ce ba za su yi ba sai ta ce ai ba za su fahimce ka ba kai ka fara yi yana ba da kanshi aka aske shi kuwa bayan aka yanka waɗannan hadaya a nan aka dawo ana taƙunƙuni da ɓacin rai baɗi shekara ta zo za a cika alƙawari kenan za a je a yi me za a je a yi umara aka tafi aka je aka yi umara aka shiga Makka lafiya lau cikin lumana to da aka je za a shiga Makka Annabi tun da ya gane abin na kafiran nan ɗan demokuraɗiyya ne sai ya ce to bari ka gani sun ta yaɗa jita-jita cewa kowa ya fito ya kewaye Ka'aba Muhammadu ya ɗibi ƴaƴanku ya kai su Madina garin annoba Yathriba suke cewa garin a lokacin Yathriba garin ninkufurci garin baƙin ciki duk sun rane ya ce suka ce ku zo ku gansu da nan ne ya yi jita-jita sai ya ce kowa ya fito da kafaɗar shi in ka ɗaura zanin in ka zo mayafin ka karfa kafaɗar ka sai ka ɗaure kafaɗar ka ta ɓangaren dama sai ka fito da mayafi ta kasa sai ka yafa sai a gabcin ya kana saboda za su sanya Ka'aba hagu da su suna kewaya ta to an kiwo shi ana kallo sai a ga ana tawafi malam ga cinya hannun power sannan sai annabi ya ce in suka zo kewayawa kewayawa farko su yi sassafa su dan yi tsalle a gane waɗannan fa da gaske suke wanda ya rane zai yi tsalle wanda ya kanjame za a ga cinya hannu ta cika to kun ga abin haka aka bi musu to sai suka firgita suka ce ashe ma duk abin ƙarya ne ma jita jita ce aka zo aka yi umaran nan haka annabi ya juya ya tafi da sahabbai ana nan sai wani musulmi da ya musulunta a Makka ya ce wallahi ba za a yi zaman Madina ba shi ba sai ya biyo annabi da ya biyo annabi ya zo Madina ya zo ya zauna yana zaune sai ga wakilai biyu daga Makka an zuwa da annabi da kwafi to gashi kai ka sa hannu fa cewa duk wanda ya dawo wurinka za a maimana da shi don haka an ce a dawo da shi manzo Allah ya ce gashi ɗanku ta fike shi sahabbai suka ringa cewa subhanallahi a bada musulmi zuwa ga kafirai manzo Allah ya ce ban zama dattijan banza ba tunda na sa hannu ya ce ku je aka tafa shi gaba shi kuma bawan Allah sai ya hakura aka kama shi tiryan aka tafi ana zuwa daidai wurin da ake kira Zulu Ulaifa Abyaru Ali kenan daga kafi ta bayan garin Madina kamar daga nan muciya zuwa zabi haka ta zara gurin take an gane wannan da kyau ko ana zuwa daidai wannan guri sai suka zauna suna hira da su biyu da aka sa su kamo shi da shi kamanne sai saki biki da su gogan ashe yana plan ne alƙa'ida ne da aka zauna ya yi shiru sai dubi takobin da ke hannun ɗaya daga cikinsu sai ce amma takobin nan naka ya ƙeru ya kama gani ya karba ya duba sai mayan mai masha Allah kaga wancan sai sake kwantar da hankali da zance sai ya ce mu ga takobin nan naka da Allah da ya duba sai dubi cikin biyo waye ya fi ƙarfi sai dubi katon ciki sai tankara mishi da ya kifar da wannan ragon sai ya zare da gudu sai ya dawo Madina ya ga Madina ta fi kusa fiye da Makka ya dawo wurin annabi Hajaran Madara annabi ya ce lafiya ya ce ya kashe ɗan uwana ya ce to zauna ya ce ni dai ba da tigan banza ba ne kun zo kun ce in ba ku shi na ba ku to tun da ɗaiɗai ya faru to zauna kai ma a zuwa tafi da kai kun ga dattawa ku ko to wannan guda ɗaya da ya san yayi wannan abu in ga can dole zai tafi Makka ba nan kuma ba zai dawo Madina ba sai ya zama shi a nan Zulu Ulaifa ga takobi idan ya ji mutanen Makka sun taho za su je kasuwanci Sham sai ya bar su sai sun je sun yi kasuwanci sun ci riba an yi ƙaraba sai ya fito ya bubbuge na bugewa ya kwashe kaya ya koma daji ya zauna shi kaɗai a gari to can sai ne sake zuwa shi ma sai ya zo sai suka haɗu sai suka zama biyu to sai suka fara karya jamin mutanen Makka su da ya guda da umarnin annabi suke ba gwamnatin kansu ce suka kafa haka ne ko kuwa ba gwamnatin Makka ba kuma ta Madina ba wata gwamnati ce a tsakiya nan to yanzu ya za a yi kenan da mutanen Makka suka ga wannan abu fa ya kai mai sharri to kada ya kai ma halaka ko haka ba wuce yake cewa sai suka turo wakilai dan Allah Muhammadu takaddar yarjejeniyar nan a soke ta mutanenka da ke daji nan don Allah su dawo gari su zauna su bar mana hanyar kasuwancinmu annabi ya ce to ai haka suka ce to ai dole ai haka kun ga ran nan suka sa da kansu aka yayya ga takaddar to tun daga ran nan musulunci ya samu cikakken yanci me ya ja wannan jama'a haƙuri Bahaushe ya yi gaskiya da ya ce haƙuri cinikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine bana da na tara wasu samari yan Kano a kofar Ka'aba ne musu wa'azi na ce kun ga haƙurin shi ya kai mu ga wannan hali amma ba haƙurin mu ba haƙurin annabi na ce a wannan gurin annabi yake sujuda aka zo aka ɗibo kashin dabba raƙuma da mahaifa da jini aka watsa mai aka aka yi mai wulaƙanci amma da ya haƙuri sai ga shi yau ana ɗaga murya ana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai na ce wallahi ni buri ɗaya nake da shi da zai yiwu na ce kawai da zai yiwu a raya su Abu Jahl da su Abu Lahabi a kafa musu kujera a nan su kalli musulmi su suna ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da an gama more musu abinda kuka ce ba zai yi ba Allah ya yi amma me yasa ya yi saboda hakuri to shi yasa samari sai kun yi hakuri kada shamatatul a'da ta ringa damun ku in kuka zo za ku yi abu aka ce ba za ku yi ba kun zo za ku kafa wa'azi sai a ji a ce ba za ku yi ba sai ku ga cewa to in ba ku yi wa'azin nan ba gobe da safe za a ce dan uban mutum da me yasa bai yi ba kar ku tabbata wannan zagi ku rabu da su rabu da su abin da ke lalatar da tunanin samari kenan masu kishin addini shamatatul a'da ai makiya za su yi musu dariya ai kaza ne da'awa hakuri yake yi jama'a ka karɓi wulakanci da kaskanci da zagi da sharri wata rana sai ya wuce sai addinin Allah ya kafu in addinin Allah ya kafu ne da'awa ya ci riba ga misali yanzu dukkanmu nan wanda bai da neman aure ya san kalmomi da yake yi na ladabi da girmamawa saboda a bashi ko to me yasa an kaje da'awa baka bin hanyoyin da zaka gyara mutane zai yi yanzu ka je neman aure gidan nan shi zaka aiki yaro sai ka ce kai kira min yar mayun nan ba ka kashi aure ba haka ne ko ba haka ba saboda ka yi galatsi ba ka yi magana mai ladabi ba to amma in ka zo da'awa me yasa ba zaka bi techniques hanyoyi da za a ji jama'a su fahimci addini ba jama'a mun gane wannan da ke ko to mu ketare maganar da muke magana aljanu ce ta koma maganar da'awa jama'a duniyar aljanu da shaidanu Allah madaukakin sarki ya taimake mu aljanu suka ce da suka ji alqur'ani sai suka yadda da shi sai suka ce walan nushrika bi rabbina ahada suka ce faufau ba za mu sake hada kowa da ubangijinmu ba ashe jama'a lazimi in ka yadda da qur'ani dole ka bar shirka an fahimta in har ka yadda da qur'ani dole ka bar shirka sai aljanu suka ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina sai suka ce lallai ubangijinmu mai girma ya daukaka mattakhadha sahibatan bai da mata Maryamu ba matar shi bace Allah bai da mata wala walada kuma Allah ba shi da da Annabi Isa ba dan Allah bane Uzairu ba dan Allah bane mala'iku ba ƴaƴan Allah bane kun ji aljanu da kansu sun tsarkake Allah daga me daga mata da da ba shirka sai suka ce wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah shaqafa wawayen mu ne dama suke kasaffaba ga Allah wawaye ne suke fadin kalmomi na wawanta ga Allah duk wanda yace Allah na da da Allah na da mata yace Allah na da abokin tarayya suka ce wannan wawa ne dama wawayen mu ne suke amma mu mun musulunta mun yadda da Qur'ani to babu sauran wauta an gane wa anna zananna an lan taqula al insu wal jinnu 'ala Allah kadhiba sai su aljanu suka ce mu mun tabbatar da cewa har abada wato lan taqula al insu wal jinnu 'ala Allah kadhiba mu abinda muke zato a da shine mutane da aljanu ba sai wa Allah ƙarya shi yasa duk wanda yazo yace shi bawan Allah ne sai mu bi shi kun gane aljanu suna son su faɗi dalilin da yasa suka faɗa sai suka ce da su sun dauka cewa mutane ba sa ƙarya aljanu ba sa ƙarya dan haka duk wanda yazo yace shi wali ne shi salihi ne shi ne shehi mai ruwa shi ne shehi mai buta shi ne shehi mai tulu sai su yadda sai su bi shi me yasa saboda su sun dauka mutum baye wa Allah ƙarya aljanu ba sai wa Allah ƙarya abin da ya batar da su kenan yanzu jama'a mu ma jahilan mutanen mu ba haka bane yanzu kowa zai ce jikan annabi ne sai a bi kowa zai ce shi ma kaza ne sai a bi saboda me saboda ana daukan cewa mutum mai siffa kaza baya ƙarya wannan dabi'ar daga baban mu Adamu muka gaje ta annabi Adamu sanda Allah ya zarge shi ne yasa ka biye wa Iblis ni na ce kakkaci bishiya kai kaci me yasa sai ya ce ai ya rantse mana ne da Iblis ya zai ce wa ya billahi allazi la ilaha illa huwa Adamu ni masoyinka ne kaci kawai to da Adam ne ji an rantse sai yake ni na dauka ba a rike sunan Allah a rantsuwa da ƙarya shi yasa sai na dauka gaskiya yake ka ji abin da yayi da rede yanzu ma abin da ke cutar mu da yake da mutum ya ji ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka ce to shikenan gashi ashe duk jirutun macuci ne amma ya kama manyan manyan sunayen Allah to aljanu suka ce abin da ya batar da su kenan sun dauka cewa aljanu ba sa ƙarya ga Allah mutane ba sa ƙarya ga Allah shi yasa sai suka bata وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كما سكتي سبب أنسى موسمتاني سنة جنس أوران الجنو سوى النام أبيك أراوى الجنو إن جرمان كيدا كما قتد متاني الجنو دي حروا يو سكتي قبل تشوى وأنه ذوقه وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا جماعة وانا شيني كريشان كسر نأكو وانا فككسر نهو إن شاء الله